Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan karin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar ƙabilar Ibom da ke jihar Nasarawa na korafin rashin barin su koma yankunan su na asali. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Hashim. Wasu daga al'ummar ƙabilar Ibom a jihar Nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunan su na Asakiyo a tsawon shekaru bayan aka san da ya faru tsakanin su da 'yan sanda. Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi. Amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan campaign Baba Alakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya, ya zamanto shi ne wanda ya raini matasan da suka yi arangama da 'yan sandan, har jami'an tsaro suka yi asarar ransu. Matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin arangama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Jonathan Isu Aku shi ne madugun gwagwarmaya in Asakiyo masu son komawa matsugunansu.
Sunana Jonathan Isu Aku, kuma ni ne shugaba al'umma mai gidaje 334 wanda ke aji kirshi Legobi a Asakiyo Electoral Ward a Lafiya Local Government jihar Nasarawa. Damuwa mu shi ne fadar siyasa ta watsar da mu daga wurare mu tun a ranar 6 ga watan 8 na 2014. Muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba, kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa gumara. Takardar farko mu ya shiga hannun gumara ranar 10 ga watan 8 na 2016. Mun sake rubuta ma gumara reminder letter tunawa a ranar 15 ga watan 10 na December. To, mun rubuta ma Tankwal Makura domin ya yi kokari sa mu koma gidaje mu, saboda mu manoma ne, ma an watsar da mu ba mu gudu da gonakin mu ba, har wa yau babu labarin koma mu gidaje mu.
Ka ce 2014 rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku, faɗa mana me ya faru ne a lokacin?
Eh, to muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin Obi da Asakiyo kusa makonni biyu, muna je an girki ana girki matasa kuma ana kawo musu abinci a waje.
Wannan irin matasa ne, waye ne yake kawo su wajen?
To, ba zan mu sani ba, kuma muna ce akwai hannun gwamnati a ciki.
Gwamnati ta kawo mata, ina zuwa tsaya da Jonathan. Gwamnati ta ɗauko, gwamnati da take da 'yan sanda da sojoji, sai kuma ta ɗauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje, mayaka kawai ta ajiye su a wani waje?
Kafin dalilin da zan mu fada, ina fada haka, saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwa samu da muka gudu, wannan fada ya kiwaye nake ji maka na ya kiwaye garuka mutane go wanda na sani da sun taba watan lokaci 57 wanda ne na sani kenan 57, kuma lokacin na gwamnati ba ta ci komai ba, ba ta fada magana ba gidaje radio ba, ya sa kowa ya mu lura wanda ya lura da cewa wannan fada dalle akwai hannun gwamnati a ciki, kuma an yi ta ne saboda gili siyasa.
To, bari mu dawo baya Jonathan, watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta. Ka ce an zo an tarwatsa ku daga wannan wajen, waye ne ya tarwatsa ku kuma a wani dalili?
Ba dalili ba, na siyasa ne.
Wani irin siyasa? Lokacin waye ne ɗan siyasan da ya sa ka tarwatsa ku a wajen?
Tankwal Makura. A rijin na Tankwal Makura ne.
A shekara ta 2014 Tanko Almakura yana kokarin wato 2015 ya nemi takara na biyu ke second term.
Na ji da yana ganin yes.
Eh, ina jin ka.
Kuma da an wata mun gudu, yadda na ga maka garuka mutane 57 wanda ni na sani wanda an shigo a karo daba-daba dan tarwasa mutane.
Shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani babanku da ake kira Baba Alakiyo, wanda aka ce babban dan tsubu ne, wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake a wannan yankin, ko kun yarda da shi?
Eh, to a lokacin din ne
To ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa? Me ya faru bayan kun aikata wannan aikin kun yi fada da yan sanda?
Ba mu fada, suna ce fada yan sanda su kawo mana fada da
yi. To shikenan, bayan aran gamar ku da yan sanda sai me ya faru a wajen?
Sai ba muna zama tarwaza waje kina ba, babban damuwa mu shine gwamnati ta hana mu mutane go duka garuka mutane gonda ya fara dai koya koma mu mutane sake ne har waje ba mu koma wajen mu ba. Kuma babba abuwana abin da ya kawo mana babba ta kace abuwana shine a ranar 14 ga watan 2 na 2018 da shi mu rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa mu san muna son mu koma wuraren mu duk gudu ba mu tafi da gonaki mu ba. To sai mun tafi da takarda mu ba gumara sa hannu suke tunda ba fada ba mu koma mu je mu yi gyare-gyare wuraren mu tunda ba fada ba. Muna kan gyara washe gari a wannan ranar 6 ga watan 2 na 2018 da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki mun gudu mun bar mashina 25 a wajen wadanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe akwai wanda sun yi karfi hali sun kwashe mashina su sun gudu. To sai matasa su zo hajjo a shangwa da wurare daban-daban bayan da an gudu ga sakyo din kenan. Wallah sun ce za su tafi da farmaki a sakyo wajen za a ga abin da ya ture buzo na dai. Ni ne na durko tana ta kuka musu na ce ba za mu yi fada ba. Domin yadda kuma da su shaida mana in ya taba mu ke musu magana na ce ba za mu yi fada ba.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana shine tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa ƙarƙashin tsohon gwamnati Tanko Almakura. Ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan ƙabilar Igon.
Eh za ci an yafe ba za ci an yafe ba. Ka gani?
Eh.
Al'amari ne yanda ya kasance sai ya zama to shari'ar ya tsawo ɗan lokaci. Kuma kaka manta shari'a ne wanda ya zo da wuya dalili shi ne a lokacin akwai tension. Ba da tension kuma sai ya zama to ainihin wanda da su za su ɗan ji sunan shaidu an kai manyan 'yan sanda, manyan 'yan DSS, su 'yan jama'an tsaro. Ka ga su aka kakkashe a wurin. Ego nan aka zo aka turo Parliament of Justice an yi su kusoci wanda su ne an yi zama manyan shelu a ke tsan wasu an kashe wani kuma ce da ran kai ka sai yadda tsarin su jama'an tsaron mu yake a Najeriya. Kana ana tsakiyar ke tsana maganar za a ga babban shaida shi ne zai taimaka don a tabbatar da yanda a zargin ake ma mutane sai a ce mai transfer zuwa Lagos ko Maiduguri. Sai zama to at some point case din an zo ci gaba ya zama difficult. Wasu daga cikin suspect wasu muna ji sun mutu a nan detention wasu kuma suna nan mahaɗe za ba za su ɗauki kuji ba da suna suna tsalle. Ke din ba a ba gama yawancinsu ba. Yana wasu kuma sun yi sa'a an babba su bidi sun fita don wasu dalilai daban ko rashin lafiya ko kuma shekarunsu ko kuma dai yaran da yare. Abu ne kaga sai zama to ne da baka tice haka. Amma game da maganar wanda ba su koma gidajensu ba eh akwai 'yan gauruwa da ɗaiɗaikunan da can wanda har yanzu duk lokacin da maganar komawansu ya sai ga dubi ta shigo. Don tension sai aka ce to duk irin wani abubuwan gwamnati da mai a hankali dai da sun adadin abu na sani kenan kafin bar wannan fadin da nake amma akwai wuraren da sun naki cewa ci gaba da biya hankali haƙi ba wai akan babur sura ba ma akan abiya hankali hankali dai akan naji gan tafiya.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana idan aka duba kusa abun ya dade za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi. Su waɗanda suke magana sun nuna kamar yaransu suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ba ko wani abu a yi a gama su san matsayinsu ko su koma gida.
To ka san bayan hana su jawowa ba ne ka san al'amari ne da zai jituwa da zamantaka da su yan uwan nasu wanda dama suke tare kafin rigimar ta bari. Tambayan shi ne ba wai gwamnati ba ne ta hana kowa dawa ko take kowa ya yi abin nan. Su tsakanin su da yan uwansu wanda dama suke samun rashin jituwa har wasu suka bar garin. A yanzu ɗin da ake ce kokarin sun gyara tafiyansu da su ka gane?
Eh wato ma'ana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakaninsu sun kansu yan gwamnati.
Ni inda ni adadin abin da sani ko official or official. A matsayin da na rike na tunan general ni na sa ko su gan ruwa ɗaya ko biyu a wannan area wanda har yau in ta ce wa'annan za su zafa shi ne sai ga kawai an fara fita da rabin na ƙarshe abin da tension nan da can tashin hankali zai abin nan.
Yanzu
abin da ya kamata a yi wani kuma ni haka mun fara don hanya ya kamata kuma a ƙara ki yanzu especially municipal na kan gwamnati sun wata na area a tabbatar an zo an haɗa su don a samu gyara tafiya tsakanin su wa'annan mutanen. Tunda kofi don su dukkan kafin su ne wa.
Barista wace shawara za ka ba mutanen da suke son su koma gida din nan?
Ai in dai har garin su ne kaga ko an ji kwansu ko yau ko gudu wata na dole su koma. Saboda haka kuma me ya hana su komawa in dai don wancan rigimar ne tun da to kaga sai a nemo yadda za a yi a daidaita tsakanin su. Ko ba gaskiya ba daidaita tsakanin su. In aka daidaita kaga sai su koma amma a ce ba a daidaita ba su koma a ce wata ban rigima ta za ta barki kaga ba wai ba ta mace kowa ba an ce da kuma daga wadan ba sun koyi na da gari ce ba to ba kai kokari ta tsakanin su kuma wanda ba mu mu ya cin abu bane abu ne kai wanda su shugabannin su da shugabannin duk in suka dawo abun da gaske za a samu yin bukata amma bai kamata a ce a yi wani zargi daga rinsa ce don wani dalili ya bar garin su kwan kuri daga rinsa ba da ban nan yanzu bai kamata ba.
Sauraro idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu daura daga inda muka tsaya tare da kawo muku ci gaban korafin da ma ra'ayoyin masu ruwa da ki a wannan takaddama ko rikici yanzu amarin Nasira da Melika daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma ke cewa muka kasance lafiya.